Jama'a barka da hantsi tare da fatan an wayi gari lafiya. Salo Garba ne ke farin cikin gabatar muku da shirin da rashin tayi. To har yanzu muna tare da bakon namu Mallam Ahmadu Manu, masanin tattalin arziki kuma mai hada-hada a kasuwar sayar da hannun jari dake birnin Abuja, Nigeria. Makon jiya yayi mana bayanai akan cire tallafin man fetur da kuma matsalar da ta biyo baya. Yau mun ci gaba da firar inda na soma da wannan tambaya. Yanzu da kasafin kudin ya fito, me ya kamata a yi?
Abin da ya kamata a yi a shiga kashin kudi. Gwamnati ita ce babban mai kashin kudi a ƙasa. So kuma ta dade bata kashi komai ba, ya kamata a ga gwamnati ko ina yanzu a cikin ƙasa din nan. Hanyoyi ne, asibitoci ne, duk abin da ya kamata gwamnati a ce tana yi da can da bata yi ba. Ya kamata yanzu kudin su shiga wajajen nan, a dauki mutane suna aiki, kamfunan yin hanyoyi, kamfunan yin gine-gine, wasu abubuwan da gwamnati ke so yi. A gaba gwamnati tana kashin kudi, kudin nan da take kashi zai shiga cikin tattalin arzikin kasa, ya sa mutane su zamanto sun dan samu matsalolin da harkokin rayuwar su. Shi ɗaya ne zai sa a ce to za a samu sauki ga abin nan. Amma har yanzu kaga yanzu ai mako nawa yanzu sa hannu ga tattalin arzikin. Har yanzu gwamnati bata fara kashe-kashen kudin da ake zaton za ta fara ba. Shi ke kawo duk har yanzu kowane mutum yana cikin wani hali na rashi ya bazu cikin ƙasa ko ina.
Bari mu koma kan farashin mai dinnan yanzu. An ce naira 145 ne lita kowace lita. Banda ƙarin farashin, gwamnati ta ce daga yanzu za ta dinga daidaita farashin cikin gida da na kasuwar duniya. To kana jin akwai illa idan ta yi haka nan?
Ani tun da dadewa, tun lokacin da ma wacce gwamnati na nan 2012 da suka cire, na yi murna da aka cire shi. Domin ainihin abin da ke faruwa shi ne babu wani riba da tallafi ke samu da abin da ake ce ma gwamnati na tallafa mu farashin mai. Iyaka dai masu kudin ne har yanzu suke buge-bugen su tara kudin su anshi. Shi talaka ai ya dade bai samu mai a farashin gwamnati ba. Iyaka inda ake samun wannan farashi daga irin manyan birane su Lagos, Abuja, can ba a rasa ba kila cikin su Kano, su Kaduna. Amma duk kuyuka da karkara duka babu inda ake samun wannan farashi. Tunda aka fito an dade ana wannan. So ba cire mai din bane adda illa. Halin da mutane ke ciki ne sanda aka cire shi ne illa ne. Ba a kwatanta daidai ba da a ce lokacin da 'yan kwadago suka kawo cewa suna bukatar a daga albashin matsakaicin ma'aikaci a cikin gwamnati. Da gwamnati ta yi wani aiki haka nan ta dan kara ma ma'aikata. Ta shirya wurin da ya kamata ko da an cire wannan tallafi din, mutane sun riga sun ji abin da gwamnati ya yi musu, sun dan ji daɗi da rayuwarsu. To da ba wani shan kai ga wannan abin. Don banna ce ake da yawa cewa ana bada wani tallafi ga mai din. Banna kuɗi ne kuɗin da ya kamata a yi ayyukan asibiti, hanyoyi da sauransu. A ɗauka a ba mutane ɗan ƙalilan cikin biliyan na kuɗin ƙasa a ba mutane. So ba wai cire mai din ba ne, mai din ga ya daɗe ya kamata a cire wannan tallafi din ga mai din. Amma ita gwamnati kuma in za ta yi abu ya kamata ta dubi a rayuwar mutane ya take. Wani kunci suke ciki, wani hali suke ciki, sai ta dan hitar da su daga cikin wannan kunci din, kafin ta yi wani aiki da zai sa su ƙara shiga cikin wani kunci. To yanzu ko kafin wannan cire mai din, mutane na cikin halin koyaya za su yi. Kudin abinci duk komi ya yi sama. Ka dubi tumaturi ma ba ka iya sayen tumaturin da za ka ce yau ka yi girki da shi. Tumaturin naira 500 bai wuce guda 6 ba ko guda 10, kwara 'yan ƙananan kwalis tumaturi.
Dari na?
Kaga mutane na cikin shinkafa komi ya je sama, su dawa ne, su tsiro ne, komi ya fi sama. Sannan a zo a ƙara cewa wannan hanyar da za a kawo waɗannan abubuwa da ƙauyuka zuwa birane a ci da jama'a, hanyar da za a yi ta bin hanyar mai din nan da za mutan motoci za su yi amfani su yi wannan abubuwa shi ma an ƙara shi dole ne waɗannan kayayyaki su ma su je sama tunda wanda ya sai mai din da tsada shi ma in zai doku fasin da zai ce zai hidda kuɗin shi so komai zai je ya ƙara yin sama so lokacin da gwamnati ta yi wannan aikin ne shine bai daidai ba ko ya kamata a cire wannan tallafi ba tallafi ya kamata a cire shi tun lokacin da aka yi ta rayo ana ta bamu yadda ba tun lokacin ya kamata mutane su kale gwamnati ta cire wannan tallafi din da yanzu mun san inda muke ga yadda harkar mai ke tafiya a cikin kasan mu
to amma gwamnati ta fito da shirin kashe naira biliyan 500 domin taimakawa waɗanda suka fi fama da talauci su kimanin miliyan 8 da matasa 500,000
an fara kashe kuɗin kafin ta cire tallafi
amma na ce
an cire tallafi ba muna yana cikin kunci koda biliyan koda trillion ne ta kashe yanzu kafin ya shiga cikin ƙasa wahala za ta dade ana yin ta kafin aji abinda ta kashe din ne ya kama mutane za a dade ana wahala shi ya kamata gwamnati ta dauki hanyar da za ta taimaka ma jama'a kafin ta ƙara sa su cikin kunci rashin sa mutane cikin tun da gwamnatin da ta zo bata kashe da ta kashe biliyan 500 din nan wata uku da suka wuce da lokacin da za ta cire mutane sun danje masalaha sun ji tsira rayuwarsu to ba za a yi wani abin nan ba amma a ce bayan mutane suna cikin kunci din sun dade cikin kunci din nan yadda mutane daga kuncin nan ba wai ɗan abu ne da za ka yi yanzu ka sa ba sannan a samu bambanci a cikin rayuwar mutane
bari in maka wannan tambaya shin kana jin hukumar lamuni ta duniya wato IMF ita ce ta matsawa gwamnati daukan wannan matakin
to a shugaban su ta zo Nigeria kuma shugaban kasa gaya mata ba za su yi aikin da za ta yi ba
dan wannan amma ce nake shin ita wannan hukumar ce ta matsawa gwamnati daga baya ta dau wannan matakin
to kici a hukumar IMF ce ta matsa mu gwamnati ba gwamnati daman ta iske tattalin arziki ya riga ya rubuce to kuma bata dauki sauri ta tallafa ta fara ta da shi ba so shi tattalin arzikin ne wahalar da ke cikin shi yake matsa ma gwamnati ba wai IMF ba inda za ta samu kuɗin da za ta cika gibin da ta iske kuma gibin yana da yawa shine matsalan shine babban abin da ke matsa ma gwamnati ba wai IMF ba
to yanzu ina ka kwana a kasar
to inda aka kwana yanzu dai muna duban cewa ita gwamnati in ta shirya kashin kuɗin ga inda ya kamata a kashe shi ba wai irin kashin kuɗin da aka saba yi ba na azutowa su arziki tsaya ta marasa arziki don abin da ke damun Nijar kenan inda yadda ake kashin kuɗi ne da zai ɗauki lokaci da yawa kayan tattalin arziki mai tashi amma in za ta ɗauki kuɗinta ta sa inda ya kamata a sa wajen gine-ginen hanyoyi ba da ruwan sha ba da magani ba da abubuwan da ya kamata a yi a cikin ƙasa waɗanda za su taɓa talaka ya ji cewa lalle akwai gwamnati
da wutar lantarki ko
in za ta kashe kuɗi irin wuraren nan
na ce da wutar lantarki
amma in don a ci gaba da yin kwangila ne a ba wannan masana'anta a ba waccan masana'anta su kuma can su ɗibi abin da za su ɗiba su aika ɗan kaɗan cikin hannun talaka ko kuma ta ayyukan da aka yi wa talaka to gaskiya zai ɗauki lokaci da yawa don mutane sun wahala fa mutane na cikin wahala kuma yanzu hakan ga fidda su daga wahalar nan shine babban aikin da gwamnati ya kamata ta yi kuma yadda za ta tsara za a taimaka ba wai a ba mutane 500,000 ba 500,000 mi zai yi ma mutane yanzu cikin halin da suke ciki ko da talaka kyankan ba 500,000 mi zai yi mishi aikin da ya kamata a yi ma talaka shine na gina ƙasa ya zamanto ana ganin gwamnati nan gina hanya ne nan ba da ruwa ne nan ba da magani nan buɗa asibiti ne abubuwan da ya kamata ba da taki ne dan taimakon da iri ne mai kyau za a ba manomi a share mishi gona ne a yi mishi wasu abubuwa da zai zamanta cewa yana ganin gwamnati kusa da shi shi kuma yana moriya ga gwamnati shine kawai zai kawo sauki ga abin da muke ciki
To Malam Amadu mun gode da bayanin da ka bamu da fatan bangaren gwamnatin kasar idan sun ji za su dauki matakan da suka dace. Yanzu a madadin bakon namu Malam Amadu Manu da Chubahiro Diodune wanda ya shirya mana sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance lafiya.
Kajawu ya kasa mi kudin ka tuje ka kashe su da